الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعوقنك الحياء عن طلبي والكبر والظلمات فاد واكتب للعالي والنازل الاستبصار لا كثرة الشيوخ لافتخار ومن يفدك العلم لا تعخري بل قل ومهما تروي عنه فانظري فقد رووا إذا كتبت قمشي بل قل ثم إذا رويته ففتشي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شين الزمن منا ترى وانا راناتا تلاتا يومنا شاتقس قوتا المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمو دير دري حدود أربعين دهدو وانا كومي كري دير شاشدة قوتا تقس shekarar miladiya ta 2022 a wannan karatu na alfiya ta Asyuti fi ilmi alhadith. Muna nan cikin adabul talib alhadith, wato ladubban mai neman ilimin hadisi, dalibin da yake neman ilimin hadisi, ladubban da ya kamata ya ladabtu da su. Yace wala ya uqanka alhaya an talabi wal kibru wabdul ma tufadu waqtubi للعالي والنازل الاستبصار لا كثرة الشيوخ لافتخار ولا يؤقنك الحياء كدا كنيا تهناك عن طلبي تهناك نيما إلي تهناك نيما أبنك كيدا بقاتر كثني والكبر هكا ننجرمن كي كذا يهناك. الإمام البخاري يافتن أثر دقى مجاهد ابن جبر المكي يكي تشيوى لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر وانده يكي مي يوم جن كنيا دمي قروان كي باداتو سامي إلمي با هكذا عمر ابن الخطاب هنا من رق وجهه رق علمه وانا دك فسك ستي سرور واتو تيسكيو معناه yake yadda yayi tambaya lokacin da ya kamata ya tambaya to raqqa ilmuhu shi ma ilmin nasa haka zai saka yau ya ja da baya. Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da yake cikin sahihaini tana yaban matan mutanen Madina cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar take cewa lam yakun yamna'unna alhaya' an yatafaqahna fi ad-din jama'a da matan mutanen Madina kunya bata hana su su fahimci addini ba. Don haka in kana son kai ilimi to sai ka ajiye rawanin girman kai gefe guda. Al-Asmu'i yana cewa man lam yatahammal dhull at-ta'allum sa'atan baqiya fi dhull al-jahl abadan. Man lam yatahammal dhull at-ta'allum sa'atan baqiya fi dhull al-jahl abadan. Wanda duk ba zai iya jurewa kaskanci na ya koya ba na dan lokaci to zai zauna a cikin jahilci har abada. Wanda shine wani daga cikin mawaka yake cewa ya waki wannan magana: wa man lam yazuq dhulla ta'allum sa'atan tajarra'a ka'sa al-jahl tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir 'alayhi arba'an li wafatihi. Saboda haka yace wabzul ma tufadu, abinda ka fa'idance shi, abinda ka fa'idanta da shi daga malaman ka lokacin da kai karatu a gaban su, to kai ma ka sanar da wani, ka bayar da shi ga wani, domin wannan shi zai sa ilimin naka ya ci gaba da rayuwa. Yayin da ka sani, kai ma ka bayar ga wanda bai sani ba. Imam Malik yana cewa barakatul hadisi ifadatu an-nasi ba'dihim ba'dan, barakatul hadisi ifadatu an-nasi بعضهم بعضا. البركر حديثي شيني ساش متاني يرقى أمفانة ساشي واتو إن كسن كسن الدواني وانا ما مالك يافد وانا مغانا حكنا ابن المبارك شيما يافد ديدي وانا مغانا حكنا الإمام سفيان الثوري shima yana fadar irin wannan magana. Ibn al-Mubarak yana cewa duk wanda ya rowar ilimi, duk wanda ya rowar ilimi to za a jarrabe shi da abu uku ko da ɗayan abu uku. Imma an yamuta fayadhhabu ilmuhu, imma an yamuta fayadhhabu ilmuhu, ko dai ya mutu shikenan ilimin nashi ya tafi kenan. Aw yansa, ko kuma ya manta ilimin tunda baya karantarwa. Aw yattabi'a sultan, ko ya zama dan baran dan masu mulki, shikenan ya watsar da harkar karatu ya rika bin masu mulki. Haka bayar da shi, shi ma yana taimakawa mai karatu wajen ilimin sa ya ci gaba da rayuwa, ya ci gaba da haɓaka. Sannan ya ce waktub lil ali wan nazili, ka rubuta hadisan da suke da sinadi wanda yake madaukaki ko isnadi da yake wanda yake ƙasa, al-isnadi ali ko isnadi nazili, ko kuma yana nufin ka rubuta hadisi daga wanda sanadin hadisansa na ali ne da kuma wanda sanadin hadisansa nazil ne. Ma'ana kada ka ce kai sai wanda yake da ulul isnad shi zaka rubuta hadisansa kadai, ka rubuta duk wanda ya samu ka rubuta, domin zaka buƙace shi wani lokaci. In ka rubutawa watakila wani lokaci ya zo, ka zo ka ji kana buƙatar sa, to gara ka rubuta lokacin da ka samu dama. Sannan yace lilistifsari, wato kai wannan saboda ka samu basira ta ilimi. Lilistifsari, dan ka samu basira ta ilimi. La kasratu shuyukh liftikhari, ba kawai dan ka yawaita malamai ba ka riga alfahari da yawan malamai. Wato ka ce za ka yi ta bibiyar malamai ka rubuta daga wajen wannan kawai saboda in an zo ana taɗi ko ana labari ka ce kana da malamai adadi kaza. Babu shakka yawan malamai yana nuna cewa mutum mai kwaɗayin neman ilimi ne, alama ce ta cewa mutum lam yazal tallabatan lil ilm, kasancewarsa yana da yawan malamai. Wannan wani abu ne, matsalab ne a gurin malaman hadisi ya zanto kana da malamai da dama. To amma kada ya zanto wannan shine kasdinka kawai, ai kai alfahari da wannan. Wa man yufidka al-ilma la tu'akhiri bal khudh wa mahma tarwi anhu fanzuri. Sannan duk wanda zai fa'idantar da kai ilimi, wanda kaga yana da wani abu na ilimi da zai fa'idantar da kai, la tu'akhiri, kada ka zawa ka tsaya jira, kada ka ce za ka jinkirta har sai ka yi bincike wannan ya cancanta ilmantar da kai ko ya baka ilimin hadisin nan ko bai cancanta ba. An san cewa a cikin mazajen hadisi akwai wanda yake ingantacce ne, akwai wanda kuma yake mai rauni ne. To in ka zo neman hadisi, kada ka tsaya binciken wane malamin nan mai rauni ne ko ba mai rauni ba ne. Yi ƙoƙari ka rubuta abin da kake ganin zai baka na ilimi. Sannan wa mahma tarwi anhu fanzuri, to kuma duk lokacin da ka zo ruwaya, wato ka zo kai ma ka bayar, to anan sai ka tsaya ka duba, sai ka tsaya ka duba dan ka bayar da bara gurbi. Abinda suke nufi a nan, lokacin da kake neman ilimi yi kokari ka tattara, musamman ilimin hadisi ana so ka tattara daga baya kuma sai ka tace. Shine yace fa qadara wa idza katabta qammishi thumma idza rawaitahu fafattish, ce idza katabta faqammish wa idza rawaita fafattish. Haka malamai da dama cikin malaman hadisi suke faɗa cewa duk sanda ka zo ruwayar hadisi to faqammish, kawai kai ta tattarawa, kawai kai ta rubutawa, duk wanda ka gani shi da hadisai a gurin sa ka rubuta hadisansa. In ya so lokacin da ka zo kai kuma za ka karantar da wasu sai ka tace, sai ka ba su mai kyan. Malaman hadisi wani lokaci sukan yi ma wato da gangan su rika haddace hadisai ma wanda ba su da kyau, saboda kada wata rana a zo musu da wannan hadisan a yi musu dungu da su, a shigo musu da su da sunan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka sai su haddace, dan idan an zo musu da wannan za su ce ai wannan mun san shi ga ma inda yake. Akwai Abani ibn Ayyash yana riwaya daga Anas ibn Malik, Yahya ibn Ma'in yana yawan sukansa, dan mutum ne wanda yake matruk, mutum ne da malaman hadisi suka yi watsi da shi, suka yi watsi da hadisansa. Daga cikin waɗanda suke sukan Abani ibn Ayyash akwai Yahya ibn Ma'in, to wata rana sai Imam Ahmad sai ya kaba Yahya ibn Ma'in ya zauna a wannan lungu yana kwafe hadisan Aban an Anas gaba ɗayan su dan yaktubu ahadith Aban ala alwajh gaba ɗaya bai bar komba gashi yana tarbuta sai Imam Ahmad kwatsam sai ya kama shi sai ce kana magana ta takallabu fi Aban wa taktubu ahadithahu ala alwajh kana sukansa kuma yanzu in same ka kana rubuce hadisansa gaba ɗaya sai ce eh ira yin haka ne saboda idan wani yazo ya canza hadisin Aban an Anas maimakon Aban ya sa Thabit an Anas zan fahimci wannan hadisin na Aban ne ba na Thabit ba an san Thabit an Anas min wannan shine asahu ahadith Anas asanid ahadith Anas saboda haka yace saboda in wani yazo saboda ya tutar sai ya canza Aban ya sa Thabit a mahallinsa yace to na riga na san hadisin Thabit na san hadisin Aban da yayi wannan canjin zan gane saboda haka suna yin wannan to shi yasa suke cewa in ka zo rubutawa to kawai ka rubuta duk abin da yazo dan ka haddace sannan in ka zo ruwaya sai ka bi ka tattace dan ka samu wanda yake shine daidai sai ka bayar shine ma'ana idza rawau idza katabta faqamish ay fajma ka tattara kawai kai ta tattarawa thumma idza rawaitahu sannan in ka tashi bayar da ruwayar sa fa fattish to sai ka tsaya ka bincika ka kalailace don ka tabbatar da mai kyau da wanda ba mai kyau ba alqumash kamar da ka sani qumash shine tsumma sai ka faqamish wato ka har hada da tsummokaran da masu kyan dukkan tattara shine qamish
قال رحمه الله وتمم الكتاب في السماء وإن يكن للانتخاب داعي فلينتخب عاليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد
تو إتي أنا سيكو ميكي فدر واتو وجن دكزو سورالان حديثي أغبان ونمالني ka dau littafinsa ka kwafa ko ka zauna a gabansa yana karanta maka littafinsa asalin littafinsa to kai kokari a fara da kai har daga farko har ƙarshe kada ka dan ji wani abu ko ka dan zabo wasu abubuwa kawai sauran kuma ka watsar shine cewa tammimul kitaba fis samai in ka zo jin hadisi a littafin wani malami to ka kammala shi duka ka kammala shi daga farko har ƙarshe wa in yakul lil intikhabi saboda in baka cika shi ba wani lokaci zaka zo ka buƙaci abin kuma baka da ruwayar sa kuma ka zo kana nadama kace gashi abin nan na gan shi a gaban wani ko na ji shi a littafin wani amma ban tsaya an yi karatun da ni ba don haka zo kana nadama to gara ka ji daga farko har ƙarshe kamar makaranta ce in ka shiga yi kokari ka kai har ƙarshe kada ka fara ka bari littafi ne ka sa a gaban malami kokari ka kai daga bango zuwa bango kada ka yadda ka rika tsallaki zai zanto fa'ida da dama ta wuce ka sai ce wa tammil kitaba fis samai wa in yakun lil intikhab da'i in kuma akwai bukatar sai kai tsakuri saboda malamin yana da hadisai da dama ba ka da kuma lokacin da zaka iya jin hadisansa duka watakila kai bako ne a garin zaman ka a garin yana da kwanaki kididdigaggu saboda guzurin da kake da shi ma ba zai kai ka fi wato zai wuce iya wannan kwanakin ba ko kuma a'a kana kwadayin ka riski wasu malaman bayan ga wannan in ka ce zaka zauna kawai sai ka handa mai duka hadisansa to duk lokacin ka zai kare a wajensa to sai ka nemi asal dinsa sai ka zazzabi wasu hadisan da ka san kana da bukatar su ko ba ka da su ko kuma ka gan masu kyau ne to sai ka kai ka zabe su wannan tsakuran shi ake kira al-intikhab shi ake cewa al-intikhab in an tashi akan so a sa wani wanda yake zakakuri mai basira mai wayo wanda ya san me zai zabo me zai zakulo me zai tsinto to sai a bashi littafin a ce zabo mana sai da ka ji an ce al-muntakhab abinda aka tsakuro daga cikin asalin abin nan to tana yi wa ya zanto malamin yana da hadisai da yawa ko ku a'a kai kanka dalibin ka riga kai ta yawo ka tattara hadisai da yawa in ka gurin sa wasu hadisan duka zaka ga maimai ne kana da su kuma kai kana son kai amfani da lokacinka to sai ka dan zabi abinda ya kamata ka zaba to wajen zabin sai yace falyantakhib aliyahu wa man farat to sai ka zabo hadisan da suke da ulul isnad wanda isnadin su masu karancin mazaje ne ba mai su yawan mazaje ba sai isnadi kullama qalla rijaluhu qalla ihtimalu al-khata'i fihi idan aka ce mazajen isnadin ba yawa to yuwar samun kuskure zai ƙara raguwa sabanin suna yin yawa ko labari ne in yazo daga bakin wanda yayi nisa to ƙara fadi yake yana ƙara nisa ana ƙara masa ƙare-ƙare ai masa fiffike ai masa jela ai masa dungu ai masa waye haka sai kaga ya zama tabkikin labari wanda watakila dan kankani ne to saboda haka suke kokarin a samu isnad wanda yake mai gajeren isnadi shine al-ali to sai ka duba asanid din su al-aliya sai ka zazzabo su wa man farat da kuma hadisan da yake daita da su tana yiwa akwai wasu ruwayoyi ko wasu turuk wanda kai a duk inda kai yawo baka sami wanda ya ruwaito hadisan ta wannan hanyar ba amma shi a ruwayar sa ka same shi ya ruwaito ta wannan hanyar to irin wannan zaka zazzabo to sai ka zabo wadannan saboda su ne za su wato ba wato biya maka bukatar ka a lokacin sai kai wannan shi da yake wa qasirun a'anahu man ista'at wanda yake ba kwararre ba shi kaga ba lalle ya iya sanin hadisan da ya kamata ya zabo ba saboda ba kwararre ba ne qasir ne a'anahu man ista'at wanda ya riga ya shirya saboda yayi karatu kwararre ne to sai ya taimaka masa shi yasa in aka je a group za a ji hadisi a gurin wani malami to akan zabi wato wanda yafi kwararre yana daga cikin alamar sanin wani wato kwararre ne a ce ma yasma'u lin-nas aw aqraruhu bintikhabihi a ce fulan intakhaba lahum to wannan kalmar intakhaba lahum alama ce da take nuna cewa yayi fice a cikin su to in ya zanto ba kwararre bane a anahu man ista'ad wanda ya shirya wato yake da ahliya yake kwararre sai ya taimaka masa wajen azabo masa abinda yafi dacewa
wa qala rahimahullah وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادلا وسامئوا الحديث باختصار عن فهمه كمثل الحمار فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسماء رجاله وما حواه علما
to nan kuma sai ya faɗi wata al'ada ta su makaranta yayin da suka zo ɗaukan ilimi yayin da suka zo intikhabi wato da suka zo tsakuri daga cikin kundin shi malamin nasu to akwai alama da ya kamata su rika sawa akan hadisin da suka zaba tunda hadisai ne da dama ya baka hadisai guda wato dubu kai kuma ka zaba watakila guda 100 ko 200 to yana da kyau ka sanya alama a gurin akan hadisin da ka zaba saboda in ka zo muqabalar far'in ka da asalin sa muqabala ba ta yi maka wahala ba saboda ka sassa alama kana bude shafi kaga alama ka san wanda yana cikin hadisin da ka zaba sai kai muqabalar sa da wanda ka rubuta sabanin in babu alama sai ka sake tabi kana dubawa a wannan kuma zai ci maka lokaci da yawa shine yace wa allimu fil asli lil muqabala wa'allimu wato su sanya alama su al-muntakhibuna su wadanda suke yin tsakuran da zarar suka dauki hadisi to su san masa alama fil asli al-asalin a ci asalin al-muntakhab din abinda aka zaba al-muntakhab minhu wanda daga cikin sa aka tsakuro to sai su sa alama shine littafin shi malamin kitabul shaykh lil muqabala ay li ajli an yuqabiluhu fi ma ba'd saboda in sun zo muqabala su zanto suna iya yi cikin sauki an fahimci wannan auli zahabi far'ihi ko kuma dan idan ya zanto wanda ka kwafa din ya bace ka kwafa an yi intikhabin an yi tsakuran an ji sai kuma wannan wanda aka tsakuran shine far'in sai ya bace to ya za a yi ku gane cewa waɗannan hadisai kuka zaba dan ku dawo da abin naku da ya bace to kaga inda alama shikenan sai ku koma daman kun san wannan yana ciki wannan yana ciki wannan sai ku ƙara rubuta su su kuka ji daga bakin malamin amma in ba ku sa alama ba to yana buƙatar a ce su kun haddace to kaga ba lalle ne kuma a lokacin da kuka yi intikabin ba kun haddace to saboda haka ko dai dan muqabala ko kuma gudun idan asalin da kake far'in da kake da kai intikabi din ya bace kana iya komawa zuwa ga asalin nan da nan ka abin nan ko shi kansa malamin da zaka yi muqabala a wajen sa in ya zanto zai rike asalin to zai san wani hadisi ka zaba yana rike da shi yana bi yana gani shine auli zahabi far'in far'ihi ko kuma in ya zan far'in sa shine wanda aka kufa din ya tafi fa'ada lahu sai ya koma ga shi wannan asalin da yayi wa alama fa'ada lahu kalma biyu ce yace fa'ada lahu yace fa'ada ya hade maka su ko yar fa'ada lahu a'a fa'ada lahu an gane ba mu'adala bace yace fa'ada lahu ka koma wata kalma daban kalma biyu ce fa'ada lahu ai fa'ada ilaihi sai ya koma gurin wancan abin nan na farko to bai faɗi alamomin da suke yi ba akwai alamomin da suke yi a iraki a cikin alfiyar sa ya ambata wa allimu fil asli imma khattan aw hamzataini aw bisadin aw bita imma khattan ko dai su ja layi a karkashin hadisin da suka zaba wannan alama ce aw hamzataini ko su wata hamza guda biyu a gefe a gefen abin nan na dama ko a gefe na hagu shi khatin suna yin shi a na hagu shi kuma hamza din sai su yi ta a na dama ko su yi hamza guda biyu alhamza sai su yi guda biyu a daidai hadisin da suka dauka ko kuma su yi sadun mamduda su yi sad amma wacce ke miƙaƙƙiya ba wacce ke da jila ba ko kuma su yi tsa'un mamduda duk wannan alamomi ne kowanne sukan yi shi a jikin asalin da suka kwafi hadisan gaggare shi na ka karanta wasami'ul hadisi biqtisarin an fahmihi kamathalil himari yace wasami'ul hadisi biqtisarin an fahmihi wanda zai rika sin hadisi wato ya rika ji ko ya rubuta hadisi amma ya takaita akan wannan ba tare da fahimtar abin da yake rubutawa ba shi ne kawai buƙatar sa a ce ya rawaici hadisai amma bai san me ya rawaita ba bai san hadisan ba bai san ma'anonin sa ba bai san abin da suka kunsa ba yace kamar salil himari wannan kamar jaki ne kamar salil himari yahmilu asfara ya zanto kamar jaki da yake dauke da wagagen littattafai bai san abin da yake dauke da shi ba to anan yace biktisari an fahimi iktisar anan an kamar tana da ma'anar ala iktisara ala fahmi to kuma yace iktisara ala fahmi ya bada aka san ma'anar da yake so ya bada anan kusur yake nufi ba iktisar ba domin kace iktisara ala shine ka takaita akan wani abu kaga in kace iktisara ala fahmi ya zanto kamar ya fahimta din ya takaita akan fahimtar sa wanda kuma shi abin da yake nufi gazawa kusur yake nufi shi yasa shiyari yake cewa da cewa wa sami'ul hadisi ma kusuri an fahimhi ka mathalil hamiri to dai zai fi fito da larabcin sosai falyata'arraf da'fahu wa sihhata don haka kada ya zanto kamar jaki dauke da waka galli ta tafai to ya kamata fa'un nan fa'ul fa'u ce fasiha ai idan ya zanto haka ne to ya kamata ya san da'fahu raunin hadisin ko ingancin sa ba kawai ya ruwaice shi ba ya san hadisin nan yana da inganci ko ba da inganci wa fiqhahu ya san ma ma'anar hadisin da fiqhun da yake cikin hadisin wa nahwahu kai ya ma san nahwan hadisin in akwai wasu gurare da suke buƙatar i'rabi ya san ya za a yi i'rabin su wa lughatahu ya san lugar da take cikin hadisin kalmomin da suke cikin hadisin baki da ma'anonin su ya kamata ya san wannan wa ma bihi min mushkilin ya san abin da yake cikinsa mai iskali wanda yake buƙatar bincike don a warware wannan iskalin da yake ciki ya akwai wani abu mai rikitarwa a ciki to ya kamata ya san shi ya san gaban nan tana da rikitarwa don wataƙila wannan ta ci karo da abu kaza ta yi karo da abu kaza ko abu kaza ba zai iya ga wato in aka dauke ta haka to abin ba zai fito ba ya san irin wannan mushku asma'i rijali ya kuma san sunayen mazajen da suke ciki ya san wane wane ne wane wane ne wane wane ne za iya kawo shi muhmal wata kila za iya kawo shi mubham wata kila za kawo shi mukanna da alkunya sa ya san sunan shi da shi wane ne wama hawahu ilma da abinda shi wannan hadisin ya kunsa na ilimi wato dai wannan shine abinda zai fitar da shi daga wancan waccan sifa ta masalul himari shine ya san hadisin da abubuwan da suka kunsa haka yake kamata in ya zanto bai san wannan ba to ya zanto watakila hadisin ba zai amfane shi ba na'am
قال رحمه الله واقرأ كتابا تدري منه الاستلاح واقرأ كتابا تدري منه الاستلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقدم الصحاح ثم السنن ثم المساند وما لا يغتنى واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو من يدأ الصواب إذ يذكر من يدأ الصواب إذ يذكر
إن يذكر
إن يذكر من يدأ الصواب إن يذكر ثم إذا أهلت صنف تمهري ويبقي ذكر ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية
نعم sannan yace waqra kitaban tadri minhu lislah kai dalibin hadisi dan ka samu tamakkuni cikin ilimin hadisin to ka karanta littafin da daga shi ne zaka gane yaran ilimin hadisi wato mustalahul hadis yace ka hazihi kamar wannan alfiyar da muke karantawa ya kamata ka karanta wani abu sai yace kamar wannan littafin da muke karantawa ita ce alfiyar da ya rubuta wanda ya tattara waɗannan mustalahat ya rarraka na malaman hadisi da surayen da suke kiran al'amuran abubuwansu da shi ita ce wannan alfiya din yace wa asliha ko kuma ka karanta kamar asalinta asalinta shine alfiyar iraki alfiyar iraki ita ce asalinta at-tafsira wa tadhkira ita ce asalin wannan domin shi Suyuti ya kwaikwayi abinda iraki ne yayi la iyaka yayi wasu ƴan kare-kare a cikin alfiyar tashi wanda bata zo a cikin alfiyar iraki ba sauraka yace ka hazihi wa asliha asliha ita ce alfiyar iraki wabda salah da kuma littafin ibnu salah ash-shahrzuri shine usman ibnu abu amr usman ibnu abdurrahman ibnu salah wanda ya rasu shekara ta 643 da 43 na to muqaddimar ibnu salah ita ce kusan tushen waɗannan duk waƙen da aka yi mai da shi azumi kusan abubuwan da yake faɗa din hatta kalmomin in ka koma asalin littafin ibnu salah za ka ga su ne kawai ya mai da su cikin waƙi babu wani bambanci ce to ko ka karanta alfiyarsa ko alfiyar iraki ko ka karanta muqaddima ta ibnu salah domin ta tattara abubuwa da dama wanda suka rarrabu suka warwatsu a cikin littafin da suka gabaci wannan littafi sannan ya ba da shawarar cewa kuma ya gaggauta jin karanta littafin hadisi za ka ga irin abubuwan da ya kwaso da yawa ya ce wa qaddimis sihaha thumma sunana thumma almasanida wa ma la yuhtana ka fara da jin sihah wato littafin hadisan da aka ware su dan hadisai sahihai kadai al ahadith bin al kutub al sihah al mujarrada akwai littafin da aka rubuta dan a tattara kawai hadisai sahihai su masu rubuta hadisan masu rubuta littafin abinda suka yi niyya kenan kamar sahihul bukhari kaga abinda yi niyya kenan ya tattara hadisai sahihai da suka inganta a gurin sa kamar sahihu muslim shi ma abinda yayi niyya shine tattara hadisai da suka inganta a gurin sa kamar sahih ibn khuzaima haka shi ma yayi niyyar tattara hadisai sahihai ne a gurin sa kamar sahih ibn hibban shi ma abinda yayi niyya shine tattara hadisai duk da cewa Suyuti a bayan can ya gaya mana wa kan bihi tasahulun حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد يانا لسسوتي شي وجن شرد انسا دون هكا اكسابو حديثي ما سو روني قليل دا سيكي حد داما حديثان دا بسو دا سوكي نقريا تو ودنا دي دوك سنة قرقشن السحاح دو انا كيرا شو السحاح كما بنا كتاب الصحيح نا ابن السكن دا شي وانا بابو شي ينزو اهنن بنا نالبك إلمي تو اما يانا دا كتكي لتفند ما سو شي سكا wari hadisi sahihai to kafara da irinsu kafara bukhari muslim ibn quzaima ibn hibban mustadrak na hakim wa qaddim as-sihaha thumma as-sunana thumma as-sunana sannan kuma littafan sunan wanda kamata kafara da shi a cikin littafan sunan shine sunan abi daud sulaiman ibn al-ashaf abi daud saboda yawan hadisan al-ahkam da suke ciki yana tattare da hadisan hukunci na fiqhu da dama a ciki sama da sauran littafan shi yasa malamai suka fi bashi muhimmanci bayan sahihaini babu littafin da ya samu kulawa ta malamai kamar yadda sunan abi daud ya samu to sai ka biyo da shi sai ka fara da shi a cikin sunan sannan sunan an-nasa'i kamar yadda sahawi ya jera abun sunan an-nasa'i shi ko sunan an-nasa'i saboda hadisan da suke ciki ahadith ne mu'alla yana bayanin illolin su yana fadar ilalul hadith to sai ka biyanta da shi sannan Tirmizi shi kuma Tirmizi saboda yana yin ishara zuwa ga ahadisan da suke karkashin wannan babi kowanne hadisin ya kawo sai ce wa fil bab sannan kuma da inaya da yake wajen fadar abin nan mazahibul ulama musamman ma sahabbai da tabi'ai da manyan malamai yana ishara zuwa ga mazhabobin su ko kuma fahimtar su dangane da hadisan da yake kawowa sai ka taho da shi sannan sauran littafan sunan kamar sunan ibnu maja wanda shi da karshe karshe ma aka sako shi cikin jerin waɗannan as-sunan din to shine yace thumma sunan in ka gama da sunan waɗannan sunan din akwai sunanul baihaqi sunanul baihaqi muhimmi ne kwarai da gaske musamman hadithul ahkam yana da wahala hadithul wani hadisi daga cikin hadithul ahkam su kubuce masa yana da wahala ya rasa wasu cikin hadisul ahkam duk da cewa al-baihaqi akwai littafin da bai gansu ba kamar al-baihaqi bai da riwayar sunan at-tirmidhi jami'ut tirmidhi baihaqi bai da riwayar jami' ibn majah da sahih abin sunan ibn majah bai da riwayar sa amma kuma ya samu hadisai da dama wanda ya iya sarrafa su har ya tare ilimi wanda yake ba kankani ba sauraka ashe kaga ba tare littattafai bane ilimi yadda zaka sarrafa wannan littattafai in su shigo hannunka wajen karanta su ka fahimta shine ilimi inda haka ne da mu da muka samu sunan Tirmizi ko Jami'ut Tirmizi muka samu sunan Ibn Majah da sai mu fi baihaqi amma ina abin nan mai ake cewa yayi nesa da kasa wutsiyar rakumi ta yi nesa da kasa to duk wannan yana da kyau sannan mutum yayi itina'i da sauraron sahih ibn Khuzaimah duk da cewa ibn Khuzaimah ba a same shi duka ba ya abinda aka samu mujallaji hudu wanda aka fito da shi Muhammad Habib Mustafa al-Azami ya fara fito da shi daga baya wasu suka fito da shi kamar Tabaa Dar al-Ta'sil ita ce mafi kyau da ake da ita kamar sahih ibn Awana mustakhraj ibn Awana shi ma yanzu an buga shi daliban jami'a sun yi aiki a kansa an buga shi cikin mujalladai da dama irin Musnad ad-Darimi ko Sunan ad-Darimi shi ma yana nan a buge duk waɗannan suna karkashin littafan da suke da muhimmanci mutum ya karanta su sannan sunan kamar sunan na Shafi'i wanda shi ba shi ya rubuta ba amma tattarawa yayi tattara su aka yi akwai sunan al-kubra na Nasa'i saboda akwai zawaid akwai hadisai ƙari wanda ba za ka same su ba a cikin sauran kutubus sunan akwai sunan ad-Darqutni shi ma kitabun ne mu'allal shi ma yana tafiya ne tare da bayanin illolin hadisi saboda kaza ga duk hadisi yana fadar ingancin su ko rashin ingancin su sannan irin littafan sahawi sharhu ma'anil athar sharhu mushkilil athar duka waɗannan abu ne waɗanda suke da muhimmanci sannan littafan da aka rubuta fi jam'i ahadithil ahkam wanda duk wasu littafai ne sanannu thumma al-masanid sannan kuma ka karanta littafan masanid littafan da ake kira masanid su ne littafan da aka gina su akan wani salo na rubutu daban wanda zai zo ya yi bayaninsa a nan gaba in mun zo za mu faɗi salon da ake bi wajen rubuta shi daga ciki akwai irin musnad imamu ahmad wanda a yanzu dai ba a da wani wato wato wani wawa keke ko wage ke littafi da ya kunshi hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sama da 30 sai musnad imam ahmad shi ma yana nan an yi masa aiki an fito da shi sannan akwai irin su musnad ishaq ibn rahuya an samu wani bangare nashi musnad abi ya'la al-musili musnad bayalisi musnad ishaq ibn rahuya shi ma akwai wani bangare nashi musnad abd ibn humayd shi ba a same shi duka ba amma akwai muntakab nashi akwai musnad al-humaydi duk waɗannan littafi ne littafai ne da ake ce musu al-masanid saboda salan rubutun su ya sha salan wato talifin su ya sha salan talifin littafan da suka gabata as-sihah da as-sunan sannan yace wa ma la yuqtana sannan ka karanta abinda ba za a wadatu ga barin shi ba wato ka karanta sauran littafai waɗanda suke da muhimmanci sosai ba za a yi ba zai yi dalibin ilimi ya wadatu ga barin su ba kamar ilmu muwatta na imamu malik kamar kutubul musannafat kamar musannaf na ibnu abi shayba musannaf na abdur razzaq kamar sunan na sa'id ibn mansur kamar littattafai dai waɗanda suke a wannan babin to wannan duka ana gaya wa ɗalibi ne fa ba wai malami ba shi malami an gama maganarsa kai ɗalibi duk kai ake tara ma waɗannan kayan cewa duk ya kamata a ce ka abin nan to wannan duk wa ma la yuqtana abinda ba za a wadatar ga barinsa ba irin waɗannan littafan na muwatta'at da musannafat da malaita tafailan kamar ilal na Darqutni kamar ilal na Abu Hatim ibnu Abi Hatim da ya ruwaita daga abin nan dinsa da kutubut tawarikh da kutubut tawarikh kamar tarikh at-tarikh al-kabir na al-Imam al-Bukhari da as-Saghir da al-Awsat da kuma tarikh ibnu Abi Khaythama wanda shi ma akwai wani bangare nashi da aka samu aka buga shi ma yana daga cikin dadaddun littafai sannan da kutubul jarh wa ta'dil sai kamar littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu Abi Hatim da kuma kutub na dhabt al-asma kamar al-ikmal na ibnu Makula wanda shi kuma zai nuna maka yadda ya kamata kai dhabtin sunaye saboda shi suna ba a ijtihadi a cikin sa sannan ka koma littafin sharh gharib al-hadith wanda baka sharhin kalmomi masu wahalar fahimta ko bakin kalmomi a cikin hadisi kamar masharikul anwar na al-qadi iyad kamar gharib al-bin an-nihaya fi gharib al-hadith ko gharib al-hadith na wannan an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-athir ko gharib al-hadith na al-qasim abu ubaid al-qasim ibn sallam to duk wannan littafai ne da su shiga karkashin fadar sa wa ma la yuqtana da wanda ba za a iya wadatuwa ga barin su ba to duk ya kamata kai wannan sannan yace wahfazhu mutqinan ka haddace wato hadisin da ka da karwaita mutqinan wato kana mai inganta haddataka wato kai hadda ingantacciya ingantacciya hadda ingantacciya ita ce haddar da dukkan wani abu na iskali da zai zo cikin wannan matanin sai kai kokarin warware shi kafin ka wuce kare zanto kawai kokari kake ka wuce a ce ka gama hadda a'a ka bi shi a hankali dan yanzu to hadda tana da itqani annabi ya ce khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ku dauki aikin da zaku iya Allah baya kosa sai dai ku kosa Allah ba zai kosa ba dan ka dauko abu kadan dan ka wato kware a cikin sa maimakon ka kwaso da yawa az-zuhri yana cewa man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumla man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumla wa inma yudraku al-ilmu hadithun wa hadithani haka zuhri yake cewa wanda dai ya nemi ilimi wato a lokaci daya gaba daya to gaba dayan zai fita lokaci guda daya ce zai danna shi kamar ka danna spring ne lokacin da ka gama danna shi da karfi to da ka dauki hannunka zai sama to haka ilimin shi ma zai yake saboda haka ka bi abin kadan har ka tara su sauri al-imam sufyan al-thawri wanda an san shi imam ne kuma yana da cikin wanda muka ambata yana cikin amirul mu'minin fil hadith ya kasance yana cewa yana zuwa gurin al-amash suleiman ibn mihran al-amash malamin sa ko al-mansur ibn mu'tamir yakan je gurin su amma bai wuce daukan hadisi hudu ko biyar ya dau hadisi hudu ko biyar sannan sai ya tafi gudun kada ya iba da yawa kuma daga baya ya masa nauyi ko ya zo ya rasa gaba daya to shi yasa yace wahfazhu mutqinan ka haddace shi haddacewa ingantacciya har da cewa mai inganci wa zakir sannan ka rika muzakara muzakara shine ka samu wani wanda za ku rika bitar abin tare da shi kamar yadda aka san ana musaffa ko wato tasmi'i ga wanda suke karatun abin hadda qur'ani ka samu wani yana karantawa kana karantawa to ka samu wanda za ka yi wannan da shi asalin wannan suna ce al-aslu fil muzakara shine mu'aradatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana ma'a jibril annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'arada al-qur'ani wato bitar al-qur'ani tare da jibril kamar yadda aka sani hadisin abdullahi dan abbas da shekara a ramadan yakan zo su yi bitar al-qur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da ya bar duniya suka yi sau biyu to kaga wannan yana nuna cewa ko abu ka rike shi to yanzu akwai wanda za ku rika bitar ta tare da shi سيدنا علي رضي الله عنه تذاكر الحديث وإن لم تفعلوا يدرس كل مذاكرة حديث أم بحكة بتو زي بتشي زي تفي تذاكر الحديث فإن حياته مذاكرته كوي مذاكرة حديثي ونشين الرأي وس حكى عبد الله بن مسعود كيف أنا حكى أن أبو سعيد الخدري يا رك فدار ابن أباس لما كان قالوا دبند بنما لمي يجي وراء أو جواز الكتم عن خلاف الأهل أو من ينكر الصواب إن يذكري وراء أو هكا لما لم يسنع قنن جواز الكتب ذاك إيه إلي منك كإيه هنا إلي منك عن خلاف الأهل قواند بي چنچنچي أباشبا قواند بي چنچنچي أباشبا سيك هنا مسا أنا بكشغا كركشم منك تم إلما با بكشغا كركشم من دي إيه إلي ميبا سبودا kakkabata lokacinka a gurin wanda ba zai amfana ba akwai wanda zaka zo kai ta kokarin ka tsayaye karatun baya so to kakkabata lokacinka akan sa sai ka rabu da shi sai ka je ka nemi wanda in ka karanta da shi zai amfana sannan aw man yunkiru sawaba naka yace aw man yada'u sawaba in yuzakkari ko wanda in an gaya masa daidai ba zai yadda ba zai yi ta musu wato wanda zaka gaya masa gyara amma ba zai dau gyara ba to wannan ka watsar da shi kakkabata lokaci akan sa domin in ka tsaya nan lokacinka zai tafi kuma akwai masu bukatar ka faman manahal juhala ilman adaa'ahu wa man manaa al mustawjibina faqad zalam wanda duk zai ba wa jahilai ilimi to ya lalata ilimin kamar ka dau gwalagwale ne ka zuba wa aladai a gaban su kaga ba abinda kai illa lalata dukiya wani abu mai daraja to haka nan ka zuba ilimi a gaban wanda basu cancanta ba haka nan ka hana wanda suka cancanta zalunci ne don haka zaluncin da yake cikin bawa waɗanda ba su cancanta ba bai gaza zaluncin da yake cikin hana waɗanda suka cancanta ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke faɗa thumma idza uhil tasannif tamhari to duk lokacin da kaga ka samu zama ahali a cikin harkar wato ka riga ka kankama a cikin harkar wato a cikin harkar ilimi ka zama ahalin ilimin to sannif to sai kai kokarin kuma yi rubutu ya zama abin da ka karanta kai ilimi ka kware a kansa kuma ka shiga rubutu kai tasnifi akwai ta'alifi akwai tasnifi ta'alifi shine tattarawa tasnifi kuma kai abu kai shi wato sinfi sinfi kowane abu ka hada shi da dan uwansa shine tasnif shine tasnif jam'il ahadith sin abinna ma asnafiha kowane hadisi ka hada shi da sinfinsa amma duka dai kalmar ta'alif din a ammu wani lokaci akan yi amfani da ita a mahallin tasnif to sun ce idan kana wannan tamhari za ka samu kwarewa domin shi wanda zai rubuta ba daidai yake da wanda kawai karantawa yi ba a lokacin da kake rubutawa rubutu kadai daidai yake da ka karanta abu sau goma ka rubuta shi sau daya daidai yake kamar mai tafkaratunsa sau goma don haka wannan zai sa karatun naka ya zauna kuma ka kware a ciki الخطيب البغدادي يقول شيء أوصلك كم ما لم يمسنا شيء من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج وأنا دويك يسم فائدة تو يأجي قلم النسخ وتو القلم كفي يزن تو كوي كفايك يدوك قلم التخريج تخريج شين شي ما زي فتودة وصف فوائد زي كارا فتودة وصف إلم مكا daga karkashin abin da ya karanta shine takhriji kamar yanda a baya muka abin da muka karanta wa yubki zikran ma lahu min gaya shi tasnifi yubki anan ad-damir yana koma ga tasnifi shi tasnifi in ka rubuta abu to wannan abin zai bar maka wato wata daraja wacce ba ta da karshe duk abin da ka rubuta to wannan abin da ka rubuta din zai ci gaba da zama mutane suna karantawa har abada kuma wannan zai zama maka wani wata riba sai ya ce wa innahu fardun alal kifaya haka ne ko wa innahu ay shi tasnifi wallafar littafi fardun alal kifaya faradi ne na kifaya in wasu sun yi sun dauke ma wasu ga dukkan wani wanda yake da ahliya ba wato wanda ya cancanta ba sakare ba ba kuma kawai dan dan taka tsaye ba a'a wanda ya cancanta ya rubuta to wannan farali ne in wasu sun yi sun dauke masa in ba a yi ba to farali ne akan sa yayi na'am
qala rahimahullahu ta'ala fa ba'dhum yajma'u bil abwabi wa qaumun al musnad al istihabi يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي وخيره معلل وقدر أو أن يجمع الأطراف أو شيوخ نو أبوابا أو تراجما أو طرقا أبواب أو تراجما أو طرقا واحذر من الإخراج قبل الانتقاء وهل يثاب قارئ الأسبق وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري
تو ga hanyoyin da malamai suke bi wajen rubutu fa ba'dhum yajma'u bil abwab wasu daga cikin malamai suna tattara hadisai ne bisa babi babi wato za su dauki babi sai su tara hadisan wannan babi kamar mutum ya tattara hadisan azumi misali ahadithu siyam daga babun siyam ko ahadithu salah ko ahadithu zakah wannan shine bil abwab akwai wanda zai tattara hadisai da suka shafi wani babi daga cikin abin nan ko kuma ya tattara ya rubuta littafin sa akan babi babi kamar muwadda na imam malik kaga babi babi ne tun daga babin lokutan sallah har zuwa karshen babin aljami wanda ya tattari abubuwa daban-daban to wasu sukan yi wannan wa qaumun al musnada wasu kuma sukan rubutu ne akan musnad wato musnad shine su tattara hadisan wani sahabi shine ce lis sahabi su tattara kowane hadisan kowane sahabi a tattare guri guda suka dauki hadisan abubakar hadisan abubakar sai su tattara su guri guda hadisan abubakar ba yawa ne da su ba basu shi hadisi 143 ba ko da 4 saboda suka tashi suka faɗi sunan sayyidina abubakar to za su ka hadisansa gaba ɗaya suka faɗi umar su ka hadisansa gaba ɗaya usman sai su ka hadisansa gaba ɗaya ba tare da duban abin da hadisin ya kunsa ba kawai dai su tattara hadisin mai wannan sahabi mai wannan suna zai kawo hadisi ya magana kan tsarki wani kan jihadi wani kan ranar lahira haka dai ba tare da tantance maudu'in hadisin ba shine sai ya ce yabda'u bil asbaqi wanda zai tsara akan al-ashab zai fara bil asbaqi wato da wanda ya fi wato ya riga shiga musulunci zai fara da as-sabiquna as-sabiquna fil islam to kaga as-sabiqun zai kaddamar da al-ashara al-mubashirin bil janna a cikin al-ashara al-mubashirin zai kaddamar da al-khulafa al-arba'a ya fara da abubakar umar usman ali sannan kuma sai ya shiga sauran al-ashara al-mubashirin bil janna sannan sai shiga ahlul badr sannan ahlul hudaybiya sannan al muhajiruna wanda suka yi hijira sannan kuma al muslimat al fathi wanda suka musulunta sannan wadanda suke masu kananan shekaru irin su as-sa'ib ibn yazid su abi tufayl sai ya kawo su sannan kuma sai mata da karshe mata kuma sai ya fara da ummahatul mu'minin sai ya fara da ummahatul mu'minin to wannan tsari ne da suke bi wajen rubuta musnad kamar musnad al-imam ahmad ya rubuta shi akan wannan tsarin aw yabda'u bil aqrab ko kuma yayi duba zuwa ga kabilu sai ya fara da kabilar tafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam tafi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da hadisan banu hashim thumma al-aqrab fa al-aqrab sai ya duba kuma wace kabila ce cikin kabilun quraishawa take tafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan banu hashim banul muttalib haka har ya kai ga inda zai kai ko kuma aw bil aqrab ila annabi aw al huruf yajtabi ko kuma ya zabi wato tsara hadisan akan haruffa ya tsara su akan haruffa maimakon abin nan ko dai ya tsara su akan sunayen sahabban ya tsara sunayen sahabban akan harfa ya fara da wanda ya fara da da Hamza kamar ya fara da Ubay ibn Ka'ab misali da Usama ibn Zaid haka har yaje wanda sunan shi yake ya na karshe kenan to duk wannan hanya ce ta ta rubutu sai yace wa khairuhu muallalun wa qad ra'aw an wa khairuhu muallal amma wato musnad wanda yafi shine wanda yake bayanin illolin sanadin hadisan wanda yake bayanin illolin hadisan kamar musnad yaqub ibn shayba musnad yaqub ibn shayba musnad ne muallal musnad ne da a ce an same shi to da kusan ya wadatar daga dewa daga cikin masani da ake da su sai dai yana daga cikin littafan da suka bace saboda haka babu shi gaba ɗayan sa akwai wasu kida da aka samu kadan daga ciki amma dai yawancin sa ya bace babba ne kuma littafi ne babba to al-masanidul mu'alla mu'allala waɗannan suna daga cikin mafificin masanid wa qadra aw an yajma al-atrafa hakanan malaman hadisi suna ganin marubuci zai iya tara atraful hadis taraful hadis shine farkon hadisi ko wani hadisi sai ka fara fadar farkon sa sannan sai ka fadi waɗanda suka fitar da shi ka fadi kuma hanyoyin da suka fitar da shi wannan shine ake kira atraful hadis su wannan zai taimaka maka wajen ya tattara maka asani din hadisin ko wani hadisi kaba dauki hadisi guda ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallama sheikh bin nan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to waye da waye cikin malamai suka rawaito wannan bukhari muslim kai waye sai ambace su kowanne kuma da wani sanadi ya rawaito shi ya dan fadin farkon hadisin koda bai kammala shi ba amma kuma yayi ta bayanin salasa a cikin littattafai har ya gama to wannan zai taimaka masa wajen tattara masa sanadin kowanne hadisi guri guda akwai littattafan da aka rubuta akan irin wannan tsari kamar abul abbas ahmad ibn thabit ila al atraf al khamsa littattafai biyar al mizzi yana da tuhfatul ashraf ana abinda suka shafi kutubus sitta littattafai ashabus sitta sannan akwai littattafai kamar al-ima al-ima li atraf al-muwatta na abu al-abbas al-dani shi kuma atraf din littattafin nan hadisan muwatta kawai ya tattara akwai itraful musnid al-mu'tali bi atraf al-musnid al-hanbali itraful musnid al-mu'tali bi atraf al-musnid al-hanbali na ibnu hajar wanda yana nan an buga shi mujalladi 9 akwai littafin sa ithaful mahra إتحاف المحرة بالفوائد المبتكرة بفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لا تترى وسو مساني قدا قوما وانا اتشكي فدا أطراف دنسو شما ينا نتافن أنبغا شي وجم مجلدي قوما شا توسنا لان داما وانا أكربوتا دائر وانا نسلو أو شيوخا وكما يتترى حديثا ونمالمي لك تشكي مالمي wato ya dauki wani malami daga cikin malamai sai ya tara hadisan sa misali ya dauki hadisan al-a'mash ya dauki hadisan al-a'mash kamar nuskatu wake an al-a'mash ina da nuska ce an haƙaƙa ta Abdurrahman al-Firyawi ya haƙaƙa ta hadisan al-a'mash ne kawai aka tattara guri daya kamar hadisi shu'ba kuma dauki hadisan shu'ba a tattara su na Muhammad ibn al-Abbas ibn Nujayh al-Baghdadi kamar juz'u ma rawahu Abu Zubair an Jabir shi kuma hadisan Abu Zubair an Jabir ne na Abu Sheikh Al-Asbahani juz'un fihi ahadith al-Awza'i na abin nan Al-Hafiz Abu Al-Hasan ibn Hazlam shi ma ya tattara su suna da irin su da dama wanda zaka samu hadisan wani malami ne kamar hadith Malik na Isma'il al-Qadhi al-Maliki tattara hadisan Malik guri guda hadith Sufyan ibn Uyayna riwayar Marruzi da sauransu suna nan dauki malami guda ɗaya a tattara hadisan sa suna cewa malamai guda biyar na hadisi wanda duk bai tattara hadisan su ba to muflis ne wannan a cikin ilimin hadisi wato matsiyaci ne ba shi da komai su ne Thauri da Shu'ba da Malik da Hammad ibn Zaid da Ibn Uyayna Thauri da Shu'ba da Malik da Hammad ibn Zaid da Ibn Uyayna cewa wanda bai tattara mallam yajma a hadisa haula'i fa huwa muflis ya sashi ne a ilimin hadisi to shine wannan yace au yajma'u au shuyukhan ko ya tara abin au abwaban ko kuma ya tara babi kamar yadda muka yi bayani kamar ya tara hadisan ganin Allah subhanahu wataala kamar ru'yatullah kitabur ru'ya na ad-Darqutni misali ko kitabut tuhur na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam shi wa mujalladi ne kawai yana magana ne akan abin da ya shafi tsarki ko al-qira'atu khalf al-imam na Imam al-Bukhari ko juz'u raf'i al-yadayn na al-Imam al-Bukhari kaga babi ne kawai zai dauka daga cikin masail na fiqh ya rubuta ya tattara hadisan da suke ciki aw tarajuman ko kuma tarajum tarajum shine salsalar isnadi kamar Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah wannan suratu tarjama wannan zubun silsilar isnadi ana cire tarjama kamar Suhayr ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah wannan suratu tarjama Amr ibn Shu'aib an abihi an Abi Hurairah wannan tarjama ce Abu Zubair an Jabir wannan tarjama ce to akwai wanda zai dauki kawai hadisin wannan isnadin ya tattara sanid din wannan a cikin abin nan shine aw tarajuman aw turuqan ko kuma ya tattara asad hanyoyin hadisi guda daya kamar turuqu hadith zaddara Allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a na ibn al-Madini kamar kamar abin nan hadithin man kadhaba alayya muta'ammidan at-tabari at-tabarani afwan at-tabarani yana da juz'i na hadith man kadhaba alayya muta'ammidan ibn hajar yana da turuq hadith la tasubbu ashabi wannan hadithin kawai ya tattara hanyoyin da aka rawaito hadithin da shi kamar zahabi yana da turuq hadith ban kuntu maula fa aliyyu maula to shine yace aw turuqan wahdhar min al-ikhraj qabla al-intiqa ka guji fito da abin da ka wallafa qabla al-intiqa kafin ka tace shi wato in ka rubuta ka tsaya ka tace ka tsaya kai gyare-gyare suna cewa duk littafin da ya fito da gyare-gyare wancan lokacin da hannu ake rubutu babu abin bugawa saboda haka duk gyaran zaka an shigar da shi abin da ake kira al-lahq al-lahq Imam Shafi'i yana cewa duk littafin da kaga lahq yayi yawa a ciki to wannan littafi ne mai inganci domin yana nuna cewa mai marubucin yayi tabibiyar littafin yau ya ga wannan gyara ya rubuta a gefe wannan ya abin nan har suna cewa la yudhi'ul kitab hatta yuzlim la yudhi'ul kitab hatta yuzlim littafi baya haskakawa har sai yayi duhu shine kaca-kaca da gyara nan an yi fitar an gyara nan to sannan ne zai haskaka to sannan sai ya fadi wannan sabanin malamai akan man da zai karanta hadisi ko ya saurari ana karatun hadisi zai samu lada alqur'ani dai an ce wanda yake karanta shi li kulli harfin yana da hasana wal asharatu wal hasanatu bi ashri amthaliha kamar yadda zuwa hadisin Abdullahi dan Mas'ud to shin shi ma hadisi in kana karanta akwai lada shine cewa hal yusabu qari'ul athari ka qari'ul qur'ani khulfun jari shin ana sakan kama mai karanta hadisi kamar mai karanta alqur'ani khulfun sabani ne jari da ya gudana wato sabani ne a tsakanin malamai wasu sun ce a alqur'ani kawai shine ake karantawa a samu lada domin shi muta'abbadu ne bi tilawatihi karatunsa ibada ne kana ganewa baka ganewa ibada ce amma shi hadisi ba a bashi wannan darajar ba saboda haka iya abin ya takaita abin nan ne a wasu suka ce a aslus thawab daban da kuma abinda za a baka nan nindin kalada alhasanatu bi ashri amsalha kullu harfin a ce kowane harafi kana da lada 10 sannan alhasanatu bi ashri amsalha yace to wannan alqur'ani ne yazo a kansa amma asalin lada idan dai har zaka karanta to kana da lada musamman ma idan ka karanta da niyyar ka fahimci abin da yake ciki na ilimi kai aiki da shi ko ka ilmantar musamman ma abinda zaka yi ta cin karo da shi na salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba komai kana karanta hadisi duk hadisi in dai an danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba a danganta shi zuwa ga Annabi ba aka biyo ta kan sahabi zaka yi masa addu'a wannan ta kadai ya isa ya ka samu lada haka nan wanda zai saurare shi shi ma yana samun lada gwargwadon niyyar da yayi sai ya ji abin da zai amfane shi don ya aiki da shi shi ma Allah zai bashi lada akan wannan ina ga a gurguje da wannan ne muka zo ƙarshen baitocin da za mu karanta a wannan zama insha Allah muna kuma fatan abin da muka yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu duka a ladan na kuskure kuma Allah ya ya ainihin yafe mana ya ganar da mu kuskuren mu domin gyarawa. Na san watakila akwai bayani da malam zai ko bismillah.
Jazakallahu khaira shekh. Sallallahu tabaraka ala jiyya shekhana kullu khair. Wa an yahfazahu min kulli makruh.